من التكبير الى التسليم كانك تراها wato siffar sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam tun daga kabbara har zuwa sallama kamar kana ganinta da ido. Da can mun karanta wannan littafi a farko-farkon bude wannan masallaci, to amma kuma saboda yanayin masu halartar darasin yanzu kila ba su ne waɗancan ba, muka ga bukata na tilas samu da musaki maimaita shi, don saboda a cikin rukunan musulunci bayan kalmar shahada sallah ita ce mafi girman rukuni, kuma ita ce mafi girman abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mutane a aikace, ba a baki ba kadai. To da haka yaso da dama za ga al'ummar musulmi maza da mata suna kurakure da dama a cikin sallar su. Wannan ta samu ga bukata ta kama na musaki mai ta wannan littafi. Sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha. Mawallafin wannan littafi shine Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Da can mun taba yin magana akan sa a lokacin da za mu karanta littafin ahkamul janaiz. Wannan baya hana a yau tunda kuma za mu sake maimaita littafin sa, ko mu sake yin magana akan sa. Magana akan sa na karkasa ta kamar haka: kashin farko, kasar haihuwar sa. Kasar haihuwar Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ita ce kasar Albania, wanda tana cikin jerin kasashen kudu maso gabas na Turai, tana tsakanin kasar Greek da kasar Yugoslavia. Kasar Albania karamar kasa ce, kuma kasa ce mai yawan duwatsu, kasa ce mai yawan koguna da fadamu a cikinta, ga kuma daji mai yawan gaske. Wannan ta sa kasar take da jari mai girman gaske ta fuskar katako. Capital din kasar shine garin Tirana. Adadin mutanen kasar miliyan 2 ne. Katal kuma 88 cikin 100 din su dun musulmi ne. Kashi 20 ne ragowa suka zanto Kirista da kuma waɗansu Arna da kuma Yahudu. Ɗariƙun Kirista guda 2 ne suka fi yawa a kasar, Catholic da kuma wannan Laraba suna kiranta Orthodox, wancan sunanta bake nan da Turanci. Kasar tana da kabilu masu yawan gaske, duk da cewa adadin mutanen ba su da yawa. Daga cikin kabilun akwai Turkawa, akwai Sabiyawa, akwai yaren Rumawa, akwai yaren mutanen Bulgaria da yaren Girkawa, sannan kuma akwai Yahudawa, duk da cewa adadin su kadan ne. Wannan kasa ta Albania ta fara shinshinan ƙarshen musulunci tun a shekara ta 789 bayan hijira. 789 a lokacin ɗaya daga cikin sarakunan daular musulunci ta Usmaniya, Sultanu Murad al-Awwal, wanda shine mutum na farko da ya fara tunanin kai farmaki da yaɗa musulunci a wannan yanki na kasar Albania a yau. Mutanen Albania sun yarda da musulunci a matsayin wani addini, sun yarda da daular musulunci, su kaskantar da kansu gare ta duk da basu karɓi musulunci ba, amma sun yarda da daular Usmaniya a shekara ta 827 bayan hijira. Sannan daga bayan musulmi suka kutsa kai suka shigar da musulunci cikin kasar a shekara ta 882. Wancan da 827 farkon lokacin da suka yarda da cewa akwai daular musulunci, amma bude kasar 882 bayan hijira. Ya kasance ko ina musulunci ya shiga in ban da wani dan sako. An kammala bude kasar a shekara ta 979 bayan hijira. Mutanen Albania sun mika wuya ga musulunci, kuma sun shahara a cikin gawurtattun sojojin da aka yi a daular Usmaniya ta Turkawa daular musulunci, musamman 'yan kabilan Arnaut. Sannan sun samu waɗansu mukamai a cikin daular musulunci ta Turkawa, domin Muhammad Ali Basha, wanda aka sashi gwamna a Misra lokacin daular Turkawa, asalinsa ɗan Albania ne. Bayan makida da daular Usmaniya ta gama da ita da kutungular Turawa, wannan ta sa daular ta yi ta karyewa ɗaya bayan ɗaya, kowace ƙasa tana ɓallewa ta nemi gashin kanta. A irin wannan ɓalle-ɓallen ne da kowace ƙasa take, Albania yau ta nemi cin gashin kanta. A shekara ta 1336 Hijira, shekara 1912 wato miladiya, a sakamakon wani taro da aka yi a garin Falona. Daga nan gudun aka je aka sake yin wani taro a birnin London, wanda Turawa suka tabbatarwa da Albania ƙasa ce mai cin gashin kanta, ba ruwanta da daular Usmaniya ta Musulunci, wato ta ɓalle. Wannan ɓallewa Albania ba ta samu zaman lafiya ba, ta samu tashin tashina da rigingimu na siyasa, wanda daga ƙarshe manya-manyan Turawa ƙasashen mulkin mallaka, Ingila da Faransa da Belgium da Holland da ƙasar Rome suka sake haɗa baki cewa ya dai kamata su kacanta na Albania, kowa ya ɗauki rabansa. To amma sai ƙasar Rome ta karya wannan alkawali da aka yi a ɗakin taro, ta fito ta riga su, ta ce ita ba ta yadda ba da a kacanta na Albania a yi mata mulkin mallaka, a ƙyale ta a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta, kuma ta zanto ita ce ƙasar Turai ta farko da ta fara cewa ta yarda da ƙasar Albania a matsayin ƙasa, kuma ba ta yadda a yi mata mulkin mallaka ba. Wannan ya faru a shekarar 1917, wanda ya dace da shekara ta 1336 kenan bayan hijira. Shugaban farko da aka samu shine Ahmad Zogo, amma bayan an naɗa shi a matsayin shugaba wanda zai iya samun canji daga lokaci zuwa lokaci, da ya samu waɗansu 'yan shekaru kawai sai yake shi ya zama sarki, zai yi mulkin mulukiya, wanda sai dai ƴaƴansa su gaje shi, kuma ba za a yi masa ko ba za a canja shi ba, ko a ce za a yi zaɓe, sai dai in ya mutu a gaje shi. Ya bayar da wannan sanarwa a shekarar 1925 miladiya. Amma abin mamaki, Ahmad Zogo duk da cewa musulmi ne, ya yi ƙoƙari wajen fuskantar da ƙasar alƙibla ta zanto Turai. Shi ne farkon wanda ya fara wajabta mata su cire hijabi. Shi ne farkon wanda ya ce gaba ɗaya mutanen Albania su koma sanya shirt, su yi zanzaro, su sa belt, ba kamar yadda suke da jubba da dogon riga irin wadda suka samu daga daular Usmaniya ta Turkawa ba. A takaice dai, yace dole a kirga kasar Albania cewa ƙasa ce ta Turai, ba ƙasa ce ta ƙasashen gabas ba, wato waɗanda suke ƙarƙashin daular Usmaniya. Ya musguna wa mutane ƙwarai da gaske. Wannan dalilin yasa da dama daga cikin musulmai masu kishin kansu suka yi ta yin hijira zuwa ga waɗansu ƙasashen musulunci mafiya kusa da su. A takaice, wannan shine ɗan takaitaccen tarihin ƙasar Albania, inda nan ne mahaifar Sheikh Nasiruddin Al-Albani, ana danganta shi na zuwa ga Albania. Lokacin da Ahmad Zogo yake shugaba, da wannan musgunawar da ya sa mutane suka rinka hijira, a daidai wannan lokacin ne mahaifin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi ma ya yi hijira. Amma shi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, garin haihuwarsa shi ne babban birnin kasar Albania ɗin, an haife shi kuma a shekara ta 1914, family ɗinsu talakawa ne, abinda suka shahara da shi shine ilimi. Mahaifinsa ya yi karatu a abinda yake kamar matsayin wata irin ƙwaƙwalƙwalar jami'a ko wata haya institute ta koyon ilimin shari'a da ke garin Astana a da, wanda shi ake kira yanzu Istanbul a ƙasar Turkey. A can mahaifinsa yayi karatun shari'a. Koma yasa Albania ya je samu Ahmad Zogo na ƙoƙarin mayar da ƙasar ta zanto mai bin tafarki na baruwanta da addini. Wannan ta sa mahaifin Sheikh Nasiruddin Albani ya kwashe iyalansa kararraf daga Albania, ya yi hijira zuwa birnin Damascus ta ƙasar Syria. A wannan lokaci Sheikh Nasiruddin Albani yana yaro ƙarami, bai fi shekaru 9-10 ba ko wani abu makamancin haka. Da ya zo Syria, sai ya sa ɗansa Muhammad Nasiruddin Albani a makaranta ta firamare, makarantar da ake kira Madrasatul Is'af Al-Khairiyya, tana birnin Damascus. Da ya kammala karatun firamare, sai ga baya da gurin ya sa shi ya ci gaba da karatu na sakandare, saboda lalacewa da gurɓacewar ilimi na addini da kuma tasirantuwa da rayuwar Siriya ta yi da kasashen Turai. Shi kuma mahaifinsa baya so a canja ɗansa daga kan tarbiyyar addini, da haka ya ƙi sa shi ba, sai ya zo ya tsara masa time table a gida shi ya karantar da shi da kansa, ya sa masa darussa akan abin da ya shafi karatun Qur'ani da tajwidinsa, ilimin sarfu, ilimin nahawu, ilimin fiqhu na mazhabar Hanafiya, dan babansa yana bin mazhabar Hanafiya ne. Baya ga nan Nasiruddin Albani yayi karatu a wajen waɗansu daga cikin abokanan mahaifinsa, kamar Sheikh Sa'id al-Burhani, wanda a wurin sa Nasiruddin Albani ya koyi galibin ilimin harshen Larabci musamman balaga da sauransu. Daga nan gurin kuma ya fuskanci ilimin hadisi har ya samu shaida daga babban malamin nan na garin Halab mai suna Razib Qabbah, babban malamin tarihi ne a zamaninsa. Daga nan gurin Sheikh Nasiruddin Albani ya ci gaba da karatunsa. Farkon lokacin da yana saurayi ya fi damuwa da littattafai na adab, musamman labarin yaƙe-yaƙe irin na su Antara Ibn Shaddad da su Saifuddin wato Saif Ibn Ziyadan da sauran dai littattafai wanda suke kunshe da labarin yaƙe-yaƙe. Wannan shi ya fi damuwa da shi a samartakarsa, sannan ya zo ya zama ƙwararre wajen karatun Nobel na Larabci, musamman yana sha'awar ƙissoshi irin na labarin 'yan sanda. Sannan daga baya ya rinka jin kansa yana karkata zuwa ga son karanta tarihi. Wata rana ya zo wurin wani kantin da ake sayar da littattafai, sai ya samu wata mujalla ta Larabci mai suna Mujallatul Manar, wadda Muhammad Rashid Rida a kasar Misra yake rubutawa. Sai ya ga Muhammad Rashid Rida a wannan lokaci a cikin wani article da ya rubuta cikin wannan mujalla, yana magana akan littafin Ihya Ulumuddin na Imam Al-Ghazali tare da takhrij din da aka yi wa ahadisinsa, hadisan da ke cikin wanda Zainuddin Al-Iraqi yayi, wanda Zainuddin Al-Iraqi ya ɗauki littafin Ghazali ya bi dukkan hadisan da ya kawo tun daga farko har ƙarshe, ya bayyana matsayin kowane hadisi, sahihi ya ce sahihi, da'ifi ya ce da'ifi, maudu'i ya ce maudu'i, da hujja ba da ka ba. To sai Nasiruddin Albani ya ga yadda Rashid Rida yake koda wannan littafin, sai abin ya bashi shamamaki, ya ga waɗansu hadisi da ya shaji ana ta faɗa ana karantawa amma an ce maudu'i ne, wannan a ce ƙarya ne, wannan a ce bai tabbata ba. Ya ce shine tarihin farko a rayuwarsa da ya taɓa ganin an ƙalubalanci hadisi wanda yake mai rauni a ce mai rauni ne, wannan ta sa abin ya ja hankalinsa. Ya yi ƙoƙarin bin wannan mujallar yau da gobe don ya ga ci gaban wannan article ɗin da aka rubuta. Daga ƙarshe ya nemi shi wannan littafin na takhrijin da aka yi wa Ihya Ulumuddin wanda Zainuddin Al-Iraqi ya yi. Ƙarshe sai ga farashin littafin ba zai iya sayan sa ba, sai ya hayarsa, haya na littafin ya yi, ya je ya samu mai littafin ya ce a bashi haya tsawon adadin kwanaki kaza ko wata kaza bisa ga kuɗi kaza, in ya gama karanta ya dawo da shi. Da ya karɓa sai ya je gaba ɗaya ya rubuce shi da hannun shi, ba photostat ba, rubuce shi ya gaba ɗaya da hannunsa. Ya ce rubutun nan da ya yi shi ne tsoma ƙafarsa ta farko cikin ilimin hadisi. Ubangiji ya ji ya sanya masa albarka cikin lokacinsa da kuma bincikensa na ilimi. Wani marubuci mai suna Muhammad Al-Majzub, wanda tsohon laktara ne a Jami'ar Musulunci ta Madina, ya yi littafi mai suna Ulama wa Mufakkirun Arabtuhum, wato gawurtattun malamai da kuma intellectual da na san su a rayuwata, a ciki ya zano Sheikh Nasiruddin Albani. To ya yi bayanin cewa da Nasiruddin Albani ya bani labarin wannan littafin da ya kwafa da hannu don ganin kwakwaf, sai da na ce ya nuna min shi, har yau yana nan cikin library ɗinsa. Yake na je na gan shi ƙaton littafi shim jizi'i mujalladi manya-manya guda uku, manya-manya kowane ɗaya daga cikinsu yana da shafi, wato idan ka haɗa suka gaba ɗaya shafin ya fi shafi 10,012. Wani wurin ka ga rubutu da jan biro, wani wurin da baƙin biro, saboda ana fama da talauci.
karatu sai da wahala dama, kudin biran ba babu sosai, wani wurin da jan biro wani haka ne. Sannan Albani ya ce duk lokacin da aka zo kan hadisi aka inganta shi, idan na ga ban san ma'ana shi ba sai in koma littafin da suke magana akan sharhin mufradatul hadis, kamar su gharibul hadis, an-nihaya fi gharibul hadis na Ibn Asir, in bi daidai kun kalmomi in ga fassaran su a Larabci, sannan in koma sharhin hadisin cikin littafin da suka yi sharhin sa. Wato dai galibin ilimin sa zuhud ne shakhsi, wato da kansa kawai tsaye karatu karfi da yaji, bayan ya samu cikakken jarin harshen Larabcin da zai iya karanta kalmomin ya fa'idanta. Wannan shine inda ya fara tsoma kafarsa. Daga baya ya ga cewa labirari din mahaifinsa ba za ta gamsar da shi ba wajen bincike na ilimin hadisi, tunda galibin abin da ke cikin labirari din mahaifinsa littattafan mazhabar Hanafiya ne. To sai je babban labirarin nan ta Damascus mai suna Al-Maktabatu Zahiriya, wata taska ce ta littattafai wadda aka kafa ta a shekara ta 1296 bayan hijira, wadda ta kunshi littattafai masu tarin yawan gaske a fannonin ilimi daban-daban. A wannan labirarin yake zuwa yi ne, sana'arsa shi ne gyaran agogo. Idan ya gyara agogo na 'yan kwanaki hudu biyar ya dan samu kudin da zai sati yana ci sai ya tare a labirari, sai kudin sun kare ya sake fita. Haka ya yi. Daga karshe dai a labirarin nan sai da aka ba shi makullai na musamman nashi, wanda baya da lokacin shiga, shi ba ruwan shi da lokacin tashi ko lokacin budewa. Ya zanto zamansa na dindindin a labirari. In muka ce za mu bi wannan diddigin abin zai dauke mu da tsawo. Sheikh Nasiruddin Albani ta hanyar haka ya fara neman ilimin sa har Ubangiji ya arzuta shi da ilimi mai tarin yawa. Kuma ya hada ilimi da da'awa, saboda tare suke tafiya da juna. Ba an ilimi a taskance shi, dole sai an yi ilimi kuma an hada da da'awa. An hada da aiki da abin da ake karantawa. Wannan ta sa ya sha wahala kwarai da gaske. Ita kuma da'awa tana da manufarta. Manufarta shi ne kiran mutane zuwa ga bin Allah, ba kiransu zuwa ga abin da suke so ba, ba kuma ka kira su zuwa ga kai karan kanka ba, a'a ka kiraye su zuwa ga abin da Allah ya ce da manzon Allah ya ce, wanda ga ɗabi'a dole ka yi faɗa kenan da soye-soyen zukatan mutane. A sakamakon haka wannan zai gadar ma ƙiyayyarsu, to dole ka jure. Daidai lokacin da yake neman ilimi, daidai lokacin kuma ya rinka sa lokaci yana karantarwa. Daga cikin shahararrun littafan da ya karantar da su daga farkonsu har ƙarshensu, kaɗan daga cikinsu akwai Ar-Rawdatun Nadiyya, littafi na fiqh na Sadiq Hassan Khan, wani babban malami a Pakistan. Akwai Minhajul Islam fil Hukumi na Muhammad Asad. Akwai Usulul Fiqh na Abdul Wahhab Khallaf. Akwai Mustalahut Tarikh na Asad Rustum. Akwai Fiqhus Sunna na Sayyid Sabiq. Akwai Al-Halal wal Haram na Yusuf Al-Qardawi. Akwai At-Targhib wa At-Tarhib na Imam Al-Munziri. Akwai Fathul Majid sharh Kitab at-Tauhid na Abdul Rahman bin Hassan Ali Sheikh. Akwai Al-Ba'is al-Hasis sharh Ikhtisari Ulum al-Hadith na Ahmad Shakir. Akwai Riyadus Salihin na Imam an-Nawawi. Akwai Al-Ilmam fi Ahadith al-Ahkam na Ibn Daqiq al-Eid. Akwai Al-Adab al-Mufrad na Imam al-Bukhari. Wadannan dukkan littattafai ne wanda yasa su ya karantar da dalibai daga farkon su har ƙarshen su. Kuma ko ina aka zo yana da tacewa ba wai kawai ya sallama bane abinda mai littafin yace ya bi. In mai littafin ya kawo hadisin da yake sai ce to wannan hadisin da yake ne, in ya kawo mai kyau kuma ya ce wannan hadisin sahihi ne, ga kuma waɗanda suka ruwaito shi. Da haka ilimi ya rinka tafiya. Akwai lokaci da ya ware yana karantar da mata littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Al-Bukhari, sannan ya karantar da littafin Iqtida'u Siratul Mustaqim Mukhalafatu Ashabil Jahim na Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Rubuce-rubucen da ya yi da dama da da'awarsa da karantarwarsa, wannan ta sa labarin sai ya yadu a sasanni daban-daban, har ya kawo kasar Saudiya daidai lokacin da an buɗe Jami'ar Musulunci ta Madina. Shugabanta na farko Sheikh Muhammad bin Ibrahim Ali Sheikh shine shugaba a wannan lokacin. Lokacin su Sheikh bin Baz suna malamai. A wannan lokacin aka gayyaci Sheikh Nasiruddin Albani don ya zo ya ci gaba da karantarwa a nan, ya karantar da hadisi da ilmomin da suke da alaka da shi. Ya ɗauki shekaru kamar uku ko abin da ya fi haka yana karantarwa. Ya gamu da matsaloli tsakanin shi da malamai ‘yan uwansa, waɗansu don ya saba musu ta fuskar fatawa, waɗansu kuma don hasada. Wannan ta sa suka haɗa shi da hukumomin tsaro daga karshe da aka bashi biza ta zuwa hutu ya je ya dawo, sai aka bashi biza ta fita ba dawowa, ba wai hukumar jami'a ce take ta kore shi ba, gwamnati ce ta so ta kore shi ba tare da hukuma ta yi magana ba, kawai sai ta da kai da immigration a maimakon a baka entry visa, sai aka bashi biza wanda suke cewa khuruj nihai, in ka fita ka fita kenan ba dawowa. Kuma kana sa wanda zaka tambaya dalilin mai kai, saboda akwai fatawoyin shi da dama da suke sabawa manufofin gwamnatoci. Ya sadu da malamai daban-daban, shahararrun malamai irin su Hamid al-Fiqi, shugaban jama'atu Ansarus Sunna al-Muhammadiyya na Misra, irin su Ahmad Shakir, babban malamin hadisin nan na Misra, kuma yayi zama daban-daban shi da shi taron ƙara juna ilimi na tsakanin su su biyu, kamar yadda ya hadda Sheikh Abdulrazzaq Hamza, kamar yadda ya hadda Taqiyuddin al-Hilali, wanda ake wa laqabi Nasir as-Sunna wa Kami'ul Bid'a. Ya hadu da manya-manyan malamai, ya fa'idantu da su, sun fa'idantu da shi, yana da alaka mai girman gaske tsakanin sa da Sheikh Abdulaziz bin Baz. Ya wallafa littattafai masu tarin yawan gaske, bayan tahqiqat da yayi, kuma bayan kuma rudud, daga cikin littattafan sa akwai shahararrun littattafan nan guda biyu, silsilatul ahadith da'ifa wal mawdu'a da kuma silsilatul ahadith as-sahiha. Silsilatul ahadith ad-da'ifa ya kebance wannan littafi ne dan tara hadisai wanda suka yadu da'ifai ko ma na ƙarya a bakunan mutane, dan fadakar da al'umma hadarin da ke cikin su, sai da ya tara hadisi daidai har 10,000 tsakanin da'ifi da mawdu'i. A yanzu juz'i 5 ne ya fito a cikin littafin, kowane juz'i yana kunshe da hadisi 500, sauran ba a kammala buga su ba. Sannan ya zo ya silsilatul ahadith as-sahiha, ya tara hadisai ingantattu wanda waɗansu ingancin su ma sai an leƙa littattafai masu yawan gaske, tunda ba Bukhari ko Muslim suka rawaito su ba, ba ma sa cikin kutubus sitta, su ma nan ya tara hadisai 10,000 sahihai garau, wanda kawai aiki suke zuwa kai da su. Su kuma wannan an buga juz'i guda 6, kowane juz'i yana kunshe da 500, 3,000 kenan suka fito, saura 7,000 ba su fito ba, saboda baya da kudin bugawa. Kaga waɗannan manya-manyan littattafai ne. Ga kuma littafin Irwa'ul Ghalil fi takhrij ahadith manar as-sabil, juz'i 8 ne har abin nan dinsa faharis dinsa ya zama juz'i 9. Akwai littafin manar as-sabil wanda aka yi akan mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal, wanda yake alaƙabi Imam Ahlus Sunna wal Jama'a, yace Imam Ahmad yana da haƙƙi a kaina in zaɓi wani littafin fiqhu cikin mazhabarsa wanda yafi kusa da sunna in yi bayanin hadisan da ke ciki. Da aka yi littafin Irwa'ul Ghalil, kuma yana cikin littattafan da yake ji da su, saboda gaskiya ya baza ilimi a cikinsa mai tarin yawan gaske. Juz'i 9, bayan ɗaiɗaikun littattafai irin su sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, irin su ahkamul janaiz da sauransu. Sannan ga takhrijat ko tahqiqat, tahqiq a samu wani littafi da magabaci ya wallafa a da, a zo a fito da shi a yi masa bugun zamani, a bi diddigin tarihin rubutun littafin da waɗanda suke da kofi ɗin littafin cikin ɗaliban da suka yi, ko ɗalibai ko wanda suka yi zamani na malamai da mai littafin, a bi dukkan kofi ɗin littafin a tattara a gane hakikanin abin da mai littafin ya rubuta, dan a zo a buga shi a zamanance, kuma a yi bayanin hadisan da ke ciki. Wannan yayi wa littattafai masu yawa irin wannan aikin, musamman littattafan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da littattafan kuma waɗansu malaman daban-daban, musamman littattafan hadisi da littattafan aqida da waɗansu daga cikin littattafan fiqhul muqaran. A gaskiya wani lokacin idan ka ɗauki irin wannan tahqiqa din, zai ga littafi biyu ne a haɗe, dan zai yi muqaddima wanda muqaddimar kanta ta isa ta zama littafi, saboda ilimin da ya tara a ciki. Kamar littafin al-ayatul bayyinat fi adami sama'il amwat inda al-hanafiyyati sadat na Imam al-Alusi, to muqaddimar da Sheikh Nasir bin Albani ya masa ita kanta littafi ce mai zaman kanta, mai daɗin karantawa. Kuma galibi littafan Sheikh Nasir bin Albani za ka ga da zafi wajen uslubin sa, to wannan ta sa hatta masoyansa da dama sun yi ta rubuta masa takarda, waɗansu su yi masa telefon, waɗansu sadu da shi a baki, cewa ka faye zafi akan wanda ya saba maka, ya kare kansa a cikin sabon bugun da aka yi wa silsilatul ahadith ad-da'ifa, yace zafin da nake ba da gangan nake yi ba, ba kuma jan san rai nake ba, mutanen da nake wa zafin iri biyu ne. Yace in ma dan bid'a wanda kiri-kiri yake so ya bice hasken sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, yace to wannan ba wani magana in bi shi a hankali, matakar yayi rubutu yayi tallar bid'a, to sai mun yi rubutu mun yi tallar sunna, kuma sai mun kansa sa masa harfi. Yace wannan abin da ya dace a masa kenan. Yace na biyu, ka iya samun ahlus sunna kuma nayi masa zafi. Yace to idan ahlus sunna ra'ayin mazhaba ko ra'ayinsa kawai yasa yazo yayi wa sunnar annabi tawili, yace to sai in manta da dangantaka ta da shi, in tuna dangantaka ta da annabi yace duk girman sa inda kwatanta shi da annabi sai in manta girman sa, dan haka sai in yi masa zafi ba tare ma da na san zafi ne ba. Da wannan bayani Sheikh Nasiruddin Albani ya kare kansa, amma al-haqiqa yana da abin da ake kira al-insaf. Al-insaf shine adalci, abinda ake nufi da adalci ko tabbatar da gaskiya ga dukkan wanda yake mai ita ko da ya saba maka ta fuskar janibi na aqida, tabbatar da ƙarya ga wanda yake mai ita ko da yana tare da kai akan bin tsarin ahlus sunna wal jama'a. To yana da wannan, dan galibin abokanan rigimansa da suka yi rubuce-rubuce za ka ga so in sun yi rubuce zagi suke a cikin littafansu, amma shi baya zagi, sai dai ya bada referensa kuma ya bude musu wuta shi ma yadda yake so, amma duk su yi zage-zagensu su yi ƙarya shi ba zai musu ƙarya ba. Duk abin da zai faɗa sai ya ɗauko a littafinsu da bugo na nawa, shafi na nawa, juz'i na nawa, ya ce ga abin da suka ce, sannan kuma ya ce to kuma ga ansa ta game da abin da suka ce. Musamman manya-manyan abokanansa irin su Sheikh Al-Gumari na kasar Morocco, waɗansu malaman hadisi ne, family ne guda wajen so uku, duk kowanne ga wurtaccen malaman hadisi ne, an kuma sai kasance duk sufaye ne, saboda haka suka ci tallar sufanci a cikin hadisi, suka mayar da ilimin hadisi ya zanto mai hidima ga sufanci kawai. To wannan Albani ya sun yi ɗauki ba daɗi da shi, haka rairan su Muhammad bin Ali Sabuni mai littafin Safatu Tafasir, su kuma ka san ba ash'are ne na fitar hankali wanda ke tawilin ayatul sifat, ga kuma taqalidanci ta fuskar fiqhu, wannan ta sa ya rinka yin maganganu marasa daɗi ga Sheikh Nasiruddin Albani, amma shi Nasiruddin Albani shi ma ya dan mayar masa da martani cikin silsilatul ahadith as-sahiha. Shi Sabuni ya kawo wani littafi, ya kawo wani hadisi a cikin littafinsa, sai ya sauka kasa zai bada reference, sai ya ce unzur lisanul arab libn manzur al-ifriqi, lisanul arab din nan fa kamar kamus ne na larabci, ka tsoro hadisin annabi wai zaka bada reference sai a duba lisanul arab. Albani ce kai zahiri, amma kun ce mana Bukhari ko Muslim, sai ya ce mana lisanul arab. To irin nan yana daga cikin maganganun da za a ce yana da kaushi, babban malami ya ce masa jahili, yace to ba ruwansa tunda da ya jahilci sunna, inda duk ya arzuta littafan duniya, inda ya jahilci sunnar baban Kasim ai jahili ne. Ayyal ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bitamwihi mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bayna ar-rasuli wa bayna ra'yi faqih. Kuma yana da abin da ake kira jara'a ilmiya, abin da ake nufi jara'a ilmiya ya yadda ko shi kadai ne ya fara fadin ra'ayi, inda duk zamanin nan ba mai wannan ra'ayin, amma ya san yana da wani magabaci cikin sahabbai ko tabi'ai, to sai ya tabbatar da wannan. Gaskiya za a iya cewa shine mujaddidin ilimin hadisi a wannan karni, waɗanda duk aka samu to sun taimaka masa ne, amma dai rubutu din a fito da hadisi a sarari, a yi kila zuwa ga sunna a sarari, a ƙida da hadisi a haɗe, to Nasiruddin Albani kam sai ka lalaba. Su Sheikh Ibn Baz, Ubangiji Ta'ala ya ba su tarin ilimi ta fannoni da dama ne, wanda ba za ka iya keɓanta wani ɓangare guda ba ka ce shi ne sakinsu ko fagensu, sun shiga wurare da dama, amma in aka koma tsantsar hadisi to su kansu suna sallama Sheikh Nasiruddin Albani. Farar cewa Sheikh Ibn Baz wato ba karamin abin nan bane ba, galibi shi ko malamai sukan ce wato tawadu'un sai ya sa ma ba a fa'idantuwa da iliminsa sosai, yanzu yanzu ne sai kai fatawa kawai sai dai ce maka qala Allah ta'ala kaza wa qala rasulullahi kaza, yana tsantsanin ya faɗi magana ta kan ran kansa kai tsaye, bayan kuma yana da ita kuma shine mutumin da zaku zauna da shi shekara biyar ka je na istishhadi da ayoyin Qur'ani lokaci ɗaya mas'ala ya tara ayoyi 10-15 kowace ka ja karanta ko tari ba zai ba wajen jawo ta gashi ko makaho baya gani amma ko tari ba zai ba wajen jawo ta yadda ya jawo ta haka zaka ji ta tafi kuma ita maka references ga mai ido ka je ka duba to gaskiya daga cikin manya-manyan malamai na wannan karni da muke ciki idan na ce wannan karni ina nufin karni na miladiyya karni na 20 din nan a gaskiya Sheikh Nasiruddin Albani yana ɗaya daga cikin malaman da suka yi fice a wannan karnin musamman a duniyar ilimin hadisi in ka hada su da su Abdurrahman Al-Yamani Al-Muallimi da su Ahmad Shakir to waɗannan ba kamar su gaskiya kuma Allah ya sa duk suka zanto suna bangaren Ahlus Sunna wal Jama'a sai wani na hudun su wanda bijimi na ilimin hadisi amma sai fito a hannun hagu shine Zahid Al-Kautsari a kasar India ya mutu to amma wato ya dasa barna a cikin ilimin hadisi sosai da sosai yana da ilimin sosai wato cikin hikimar Allah kamar da Ibn Taymiyyah ke faɗa cikin littafansa idan Allah ya tashi rusa ƙarya baya rusa ta tana jaririya sai ta girma ta kai wani matsayin da an sallama mata sai Ubangiji ya rusa ta don ya nuna ita sunanta ƙarya amma Allah baya rusa ta tana jaririya sai ta kai wani matsayin da ba wanda sai lakace mata hanci sai gaskiya ta zo ta lakace mata hanci a duk lokacin Zahid Al-Kautsari kam ya fitini jama'a da dama duniyar sunna ta kasa bashi ansa kan rubuce-rubucen da yake yi bijimi ne ba na wasa ba cikin ilimin hadisi sai kawai Allah ya kunno da Abdurrahman Al-Muallimi Al-Yamani a kasar Yaman dan shi ɗayar Kautsari har idan ya fara zagi tun daga na baya-baya irin su Ibn Hajar su wannan ne har sai ya dangana da Abu Huraira shi inda ka kawo hadisi ba shi abu ne ba inda ka kawo hadisi da ya saba wa fatawar mazhabar Hanafiya to sai ya zaifantar da hadisin duk bala'i ko ta yaya sai ya zaifantar da hadisin in ya ƙi zaifantuwa ta ko ina sai ya masa tawili ya ce wannan hadisi laysa ala zahirihi amma in ba haka ba abu ne mai sauki ya raunana maka shi zai iya samun rawi a cikin hadisi a ce sunansa Muhammad ibn Ismail misali Muhammad ibn Ismail din nan ya kasance akwai mutane guda biyu masu wannan sunan ɗaya daga cikin su da'ifi ne ba a karban hadisinsa ɗaya daga cikin su sahihi ne ana karba to ya zanto wannan hadisin wanda sahihin ne ya rawaito shi kuma yana son ya da'ifantar da shi to sai ya kafa maka hujja cewa wancan da'ifin ne ya rawaito ba wancan ba ya kawo tarihin marwayata hadisin yayi magana ya baka rafansa yayi magana ya bubuga ta Khatib al-Baghdadi a cikin littafinsa Tarihu Baghdad sai kawo kissar Abu Hanifa yayi magana akan tarihin rayuwarsa da kuma cewa bijimi na ilimin fiqihu yace amma a fannin hadisi Abu Hanifa da'ifi ne wannan magana ta konawa Kautsari zai a ce Abu Hanifa da'ifi kuma ba da kafa fa sai da ya ta kawo maganganun malamai da sanadi da suka yi magana akan Abu Hanifa kasancewarsa dai wato ba yadda zurfi a bangaren ilimin hadisi to sai Khatib al-Baghdadi ya gabata tun wajen karni na 4 ko na 5 kenan na manta da tahdid amma Kautsari ya zo a wannan karnin ya kata-kata da shi yace Ta'anibul Khatib ya yi littafi mai suna Ta'anibul Khatib wato ko yin kashedi ko lakace hanci ga Khatib al-Baghdadi dangane da maganganun da ya yi game da Abu Hanifa an-Nu'man ya kawo maganganu ya yi ta kawo hadisai da sanadai yana yin bayani a kansa irin yadda ya ga dama wanda kai ba baka da ilimin hadisi dole ka sallama sai Abdurrahman al-Yamani ya zo ga wannan littafin sai ya mayar masa da martani sai ya fara yin wani littafi dan karmi mai suna At-Tali'a kasan At-Tali'a a larabci wato irin zaratan sojojin nan da ake tura su tsokano fada sauran rundunar tunana kai ka dauka cewa idan ka ji wani gurnani kamar su kenan kanka gani sanna baya to su ne At-Tali'a sai wani gurnani su dawo daga baya sai ya zo ya At-Tankil bima fi ta'anibil kautsari min al-abatil duk sanadin da ya kawo ya ifanta shi sai ya ce to wannan wani da kace shine wani shine wani ka da ifanta hadisi da shi baki bane ba wannan marwayin shine wani ya rayu a gari kaza daliban sa shine kaza malaman sa sune kaza ga irin kaza ga auren da ya koma in ya gama har matan da ya aura masa ya fada ya dauki komai yayi ta yi billahi billahi tun daga farkon littafin har karshe bayan ya gama da shi a ilimin hadisi ya gama da shi a ilimin fiqhu sai zo ce kuma kai kausari ma baka da aqida sai a sanye wani mulhaq a karshe alqa'id ila sahihil aqa'id ana karanta ba iya bacci wannan littafin to waɗannan idan ka hada da su Sheikh Nasiruddin Albani zaka iya cewa Ubangiji ta'ala yayi wa wannan karni wato albarka ta hanyar wannan fatawoyi ko a cikin kasar kasar da darussa na Sheikh Nasiruddin Albani zaka hada kasar sama da 10,000 wani 10,000 akwai littafin da ya sauke su a kasar irin su at-targhib wa tarhib na Imam al-Munziri da waɗansu littafai da dama ga fatawoyi duk inda yaje kawai wato ana daukan shi a matsayin wata jami'a ta zo mutane ba sa barin shi suke idan aka ce zai zo Madina zuwan da yayi na ƙarshe a Madina shine shekara ta 1989 1989 kenan zuwan sa da yayi na ƙarshe a Madina wato malamai suna son saduwa da shi malamai suna son saduwa da shi sai aka sa lokacin ganawa da malamai da munakasha da suka yi ta ilimi dan rubuce-rubucen su da yayi waɗansu lokaci da dama sun dade basu razu da shi ba suna da cewa akai ya ba su dama akai wannan zaman an yi kasar-kasar a kansa ina jin malam Abdulkadir yana da irin wannan kasar-kasar din sannan kuma aka ware lokaci na zama da dalibai ɗan ku suku bamu daga baya zuwa aka zo aka shi ma daban duk inda yaje haka ne kawai yanzu haka yana nan da rai yayi hijira daban-daban hijira ta farko kun gani daga Albania zuwa ga Sham sannan kuma ya sake yin hijira zuwa ga Lebanon sannan ya sake yin hijira zuwa ga Sham karo na biyu sannan kuma ya zo Madina sannan ya sake koma Sham sannan daga ƙarshe ya sake yin hijira ta ƙarshe yanzu yana Jordan yanzu girma ya zo masa kuma yana fama da wani ciwon kafa da yadda yana fama da shi kusan baya iya rubuce-rubucen sa kamar da kuma yanzu kusan ma ya rufe saduwa da mutane in ba ɗalibansa ba na kurkusa saboda ya manyanta akwai littafan da ya fara siyo sama da shekara 20 yana so kafin ya mutu alal kalli ya kammala su ko da bayan mutuwarsa ne a buga su a takaice wannan shine Sheikh Nasiruddin Albani wallahi ban sani ba ko yana jin turanci ban sani ba yanzu za mu shiga cikin littafin kai tsaye bayan wannan yar muqaddima wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam an buga shi bugawa ɗaya sama da 10 akwai bugawa da aka yi ta shari'a da yarjewar mai littafin akwai bugawa buge-buge da aka yi ba ta shari'a ba ba bisa ka'idar mai littafin ba sama da 17 ma bugawa da aka wa littafin dan haka ga ka'ida za ga idan an yi littafi a muqaddimar farko ta littafin kenan in ya kare za a sake bugawa sai mai littafi ya sake muqaddima ta biyu ila ko wani karin bayani da zai kara a cikin littafin din ya bugo a sabuwar buga a new edition din littafin to haka Nasiruddin Albani ya yi dan haka duk muqaddimomin littafin zamu ketare su mu je kai tsaye zuwa muqaddima ta farkon littafin kuma littafin da zamu yi amfani da shi shine bugon sa na ƙarshen nan da aka yi na baya-bayan nan wanda wata madaba da ake kira Maktabatul Ma'arif a birnin Riyadh ta buga shi dan wannan bugawar ta ƙarshe ita ce shi Sheikh Nasiruddin Albani ya dauka a matsayin bugawar da ta zanto nasika ga dukkan bugon da aka yi wa littafin kafin ta saboda bugawar da aka yi ta farko da ta nawa da ta nawa da ta nawa an ha'ince shi so da dama a cikin littafin in muna karantawa kuna da bugon da za ku yi ta ganin bambanci cikin abin da nake karantawa da naku saboda abokin sa na da wato Zuhair Shawish wanda yake da madabar al-maktabul islami ya ha'inci Sheikh Nasiruddin Albani a wurare da dama wanda ya yi bayanin sa a wannan muqaddimar ta wannan sabon bugon sai dai baya cikin tsarin mu karanta ta kawai za mu je kan muqaddimar ne ta littafin ka tsaye wannan buga ta wannan sabon bugo kamar dai da littafin ke hannuna ita ce wadda aka buga a 1991 wato 1411 kuma bayan hijira kenan dan haka duk wanda yake ta kafin wannan ta kaza kaza wannan littafi mansuka ce sai dai bi mu a hankali ya dan fa'idan ta kawai da haka in wanda yake hannuna ne irin nawa din shafi na 35 kenan zaka budo inda yace muqaddimatul kitabi al-ula الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده وأمرهم بإقامتها وحسن أدائها وعلق النجاح والفلاح بالخشوع فيها وجعلها فرقانا بين الإيمان والكفر وناهية عن الفحشاء والمنكر يتي الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده yabo ya tabbata ga ubangijin da ya wajabta sallah akan bayinsa wa amarahum bi iqamatiha wa husni ada'iha ya umarce su da tsayar da sallah din da kuma kyakkyawan bayar da ita da kyautata bayar da ita wa alaqan najaha wal falaha ubangiji ya ratayar da kubuta da rabauta bil khushu'i fiha ta hanyar jin tsoro a cikin ta يتي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وبنجي يارا تيد كوبتا غوان دي جسورو تكين صلى غوان دي ونزد خشوئي تكين صلى وجعلها فرقانا بين الإيمان والكفر كما وبنجي ياسين ناتا اتصلى تزنتو اتسير بغدما سكاني إيماني دي كافرتي وناهية عن الفحشاء والمنكر كما سنياتا تزنتو ميهاني daga aikata alfasha mai hani daga aikata munkari kamar da Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha wal munkar salla tana hana alfasha tana hana munkari abinda ake nufi yin ta daidai na taimakawa mutum wajen rage alfasha na taimakawa mutum wajen nisantar munkari amma ba ana nufin cewa in har kaga kana aikata alfasha kaga kana aikata munkari to sallar ka bata yi ba haka ake nufi ba yin ta daidai na taimakawa mutum ya rage alfasha ya rage munkari abin da yasa muka ce haka idan muka ce yin ta daidai na nuna sai ka ne santi dukkan alfasha ka ne santi dukkan munkari wannan zai wahala domin kai ba masumi bane ba dan haka Allah ya faɗa cikin hadisul qudusi yace ya ibadi innakum tukhtuuna bil laili wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum kun gane ku wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammad tsira da aminci su tabbata ga shugaban mu annabi muhammad al mukhatab bi qawlihi wanda aka yi masa magana da fadin allah ta'ala wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas mun saukar maka da zikiri shine alqur'ani litubayyana lin-nas dan kai wa mutane bayani cikon ayar ma nuzila ilaihim kai musu bayanin abinda aka saukar musu wala'allahum yatafakkarun domin su zanto masu tuntuntuni cikin ni'imar Allah taqama sallallahu alaihi wa sallama bi hadhihi alwazifa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya tsaye da wannan aiki da aka dora masa wannan nauyi lafazin alwazifa yana nufin aiki ko nauyi da aka dora wa mutum haqqal qiyam matakar tsayuwa wa kanati salatu min a'zami ma bayyanahu lin-nas salla ta kasance tana cikin mafi girman abin da annabi ya bayyana wa mutane domin bayaninsa mafi girma shine tauhidi bayanin da yake bi masa shine salla shine tana cikin mafi girman abin da ya bayyana ga mutane kaulan wa fi'lan a magance da kuma aikace a magance ya kwadaitar da yinta da yadda za a yi ta a aikace ya kwadaitar da yinta da yadda za a yi ta hatta innahu salla marratan alal minbar har wata rana annabi ya salla akan minbari yaqumu alaihi wa yarka zai tsaya akan minbari din ya kuma yi ruku'i akan minbari thumma qala lahum sannan yace da sahabbai inna ma sana'atu hadha ku sani dai na aikata haka lita'tammu bi domin ku kwaikwaye ni walita'allamu salati domin ku sani irin sallata domin ku yi koyi da ni kuma kwaikwayi irin sallata walita'allamu fi'li mudari'i ne dakhalahu lam at-ta'lil asluhu litata'allamu saboda dukkan fi'li mudari'i wanda ya fara da ta guda biyu ya halatta shafe daya a bar daya a maimakon ka ce litata'allamu sai ka ce lita'allamu litatazakkaru sai ka ce litazakkaru litatafakkaru sai ka ce litafakkaru shine ibnu malik ya ce wa ma bi ta'ainu ibtidi kad yuktasar fihi alata ka tabayyana al-ibar duk abin da yake farawa da tabiyu wannan hadisi bukhari da muslim da imamu ahmad suka ruwaito shi وبشر من صلىها كصلاته ان له عند الله عهدا النبي بشارة البشر ga wanda ya sallaci sallah kamar irin tasa cewa anna lahu inda Allah ahadan lalle yana da wani alkawali na musamman a wajen Allah an yudkhilahu aljanna zai shigar da shi aljanna ai rabo ne ba mai kauri ba matakar kai sallah irin ta annabi a sallah ne a nafila ne a sallan gawa ne matakar a qiyamul layl ne matakar kai kokarin koyi da annabi a cikin dukkan abin da yake sunan shi sallah alkawalin da ke tsakaninka da Allah shine ya shigar da kai aljanna ai wannan kadai ya isa ya samu tsaya mu duka fa kan wannan littafin mu ga yaya annabin yayi sallar dan mi kokarin dabbakawa fa kala annabi sallallahu alaihi wasallam yace khamsu salawatin iftaradahunna Allahu azza wa jalla akwai salloli guda biyar da ubangiji ta'ala ya wajabta su man ahsana wudu'ahunna wanda duk ya kyautata alwalan su wa sallahunna liwaqtihinna ya sallate su a lokacin su wa atamma ruku'ahunna wa sujudahunna ya cika ruku'insu da sujudansu wa khushu'ahunna da khushu'insu khushu'i wadansu suna fassara shi da tsoro wadansu suna fassara shi da kaskantar da kai to dai da kaskantar da kai da tsoro din suna da alaka da juna dan kana kaskantar da kai ne ga abin da kake jin tsoro ga abin da kake ganin girmansa duk wanda ya tsayar da sallah bisa ga wannan tsari yadda ruku'in yake yadda sujuda take yadda khushu'in yake duk bayanin zai zo nan gaba a littafin wanda diye wannan kana lahu ala llahi ahadun an yakfira lahu yana da alkawali na musamman a wurin Allah ya gafarta masa cewa zai gafarta mashi wa man lam yafal wanda kuma bai yi hakan ba fa yayi sallah ba ruku'i tikakke ba sujuda tikakke Allahu akbar Allahumma rabbana lakal hamdu Allahu akbar kamar an koro shi فليس له على الله احد تو wannan ba yi da wani alkawali a wurin Allah cewa zai masa gafara in sha ghafara lahu in Allah ga dama sai ya gafarta mishi tunda dai sallah wato dai ba ta cikin tauhidi ita ba ita ce tauhidi bayan kalmar shahada take in kalmar shahada ta tabbata musulunci ya samu wa in sha azabahu in ko ya ga dama ya masa azaba saboda ya wulakanta sallah amma dai karshe mako masa shine aljanna in ya mutu da tauhidi wannan hadisin yana cikin hadisan da ake kafa hujja da shi kan cewa tariku salati baya kafirta kun gane ko kuma hadisi ne ingantacce a bayanin sa zai zo ina jin nan gaba hadisi ne sahihi sama da malamai da dama sun inganta shi wato malamai da dama kai sun inganta shi Albani ya yi takarijin sa cikin sahihi Abu Dawud saboda shahid a cikin hadisin da yace wanda ya tsayar da sallah yadda ake bukata yana da alkawali Allah zai masa gafara wanda ko bai yi haka ba fa baya da wani alkawali yanzu ya rage ne idan Allah ya ga dama ya yi masa azaba gobe kiyama saboda wulakantar da sallah in ya ga dama fa ya gafarta mishi to tunda zai gafarta mishi ai kaga barin sallah baya bai zama kafirci ba kenan domin da ya kai kafirci ya kai shirka kenan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika wannan dina daga cikin madogarar sai Imam Malik kan cewa tariku salati baya kafirta sai in yayi jayayyar wajibin ta ne to ya kafirta amma barin ta kawai bai zama kafiri ba duk da cewa sun ce in bai yi ba har lokacin sallah ya fita ana cewa tashi kai yaki to ai ya kace shi amma in kace shi haddi ne ba wai kafirta yayi ba za a yi masa sallah a kai shi makabartan musulmai kawai Allah lalla sashi ne horo ne dan kar wani nan gaba yake yin sallah ba kamar su mazhabin Imam Ahmad da suke ganin cewa tariku salati su suna ganin kafiri ne kun gane ku to dai wannan hadisin hujja ne kan cewa tariku salati ba kafiri bane wa ala alihi wa sahbihi al-atqiya albarara wannan ya zama atafi ne akan me akan wassalatu wassalamu da ya gabata kuma tsira da aminci ya kara tabbata bisa ga alayansa wa sahabihi da sahabbansa al-atqiya jam'i ne na taqi albarara jam'i ne na albarru al-atqiya masu tsoron Allah masu kiyaye dokokinsa albarara masu da'a ga Allah kenan allazina nakalu ilaina ibadatahu sallallahu alaihi wasallam wanda iyalan gidansa da sahabbansa su suka ciro mana yadda annabi ya salla yadda ya dukkan ibadarsa in ba dan iyalan gidansa ba da sahabbansa ba inda za a yi musan menene ba ibada daga nan zaka gane jahilci da bata na wanda yake zargin zurriyar gidan annabi din ko wanda yake zargin sahabban annabi din asali ya rusa addininsa bai sani ba ba gidaje dan ta ina zai koyi sallah ta ina zai qur'anin da yake takama wa ya kawo masa shi ta hanyar sahabbai ya zo mata su suka haddace su suka tara har ya zo masa. To yadda suka haddato Qur'anin su suka haddato hadisin, baka cewa na yadda da wannan kuma wannan kuma yarbana su. Allazina naqalu ilaina ibadatahu sallallahu alaihi wa sallam, wanda suka tilo mana ibadar annabi tsira da aminci tabbata gare shi, wa salatahu da sallarsa, wa aqwaluhu wa af'aluhu da maganganunsa da ayyukansa, wa ja'aluha wa hadaha lahum mazhaban wa qudwa, suka mayar da ayyukan annabi kadai ya zanto shine mazhabin su, shine abin koyin su. Haka sahabbai suke gaba daya, ba wanda yake da wata mazhaba. Mazhabin su shine me? Qala Allahu qala Rasulullahi, magana ta kare kawai. Yanzu kenan ya zama wajibi ni da kai mu bin mazhaba? In kace ya zama wajibi, sai mu ce akwai wajibi wanda aka wajabtawa yan karshe ba wajabtawa yan farko ba? Al'ummar ba daya bace ba, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum, annabin duk ba daya bane ba? Abinda aka ce musu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, sai suka fahimci ba mazhabi sai abinda annabi yake. Mu ma abinda aka ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, sai muka kasa fahimta. Shine bambancin mu da su, amma duk sakon ɗaya ne. Wa ala man hadha hazwahum, tsira da aminci su tabbata akan wanda ya bi taku irin nasu. Hadha hazwahum, ya bi tsari irin nasu. Wa salaka sabilahum, ya bi tafarkin su ila yawmiddin, har ya zuwa ranar ƙarshe. Domin bayan da za a yi ka zama shiryayye a yau, sai in ka bi shiryayyen mutanen farko na da, sahabbai da tabi'ai. Abinda duk kai bai samo asali a rayuwar sahabbai da tabi'ai ba, to wannan abin ya zama bata. Da nassin Qur'ani, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, wanda duk ya sabawa annabi kuma yazo yi tafarki da ba namun munai ba, suwaye mu'minan farko? Biya ayyuhal ladzina amanu, da ta sauka danyar ta kafin ta bushe a kanwa ta sauka. Yanzu sai ka ce suka ce banda su, ai inda za a ce a kowane karni ɗaya su ne kadai ya ayyuhal ladzina amanu, banda su sauran karnin ba su zama ba. To tsakanin karni na farko da na biyu da na kaza da mu karni na 14 ko 15 a yau, su wane ne karnin da zai dace da ya ayyuhal ladzina amanu? Da sahabbai, dan su ne ayat ta sauka suna nan, su ne suka sauka ga dukiyoyi, ayat ta sauka ga dukiyoyi, ya ayyuhal ladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, sune suke hira a masallaci annabi na nan, ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, sune za a tafi yaki aya ta sauka, ya ayyuhal ladzina amanu tajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum, sune suka fita Badar za su fara yaki. Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun, su suka tafi aikin haji aka ce ya ayyuhal ladzina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lam Allahu man yakafuhu bil ghaib faman itada ba'da zalika falahu azabun alim, su ne suka yi kisan kai da juna aka ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykum al-qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa, mu albarkatun su ne muka samu kafin kowa ce masa ya ayyuhal ladzina amanu, su ne to kace ba ruwan su da kai, to kace ba ruwanka da su, ai ka zama shawaraki, in ba ko abin da yafi shawaraki ka zama shi. وبعد فإني لما انتهيت من قراءة كتاب الصلاة من الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله الباني يتي بايان هكا نيا عندنا كمل كرنت للتافن صلى أتكي للتافن الترغيب والترهيب باب ديكي مغانا كان صلى وأن للتافن حافظ المنذري يا عندنا كمل كراتنسا وتدريسه على بعض إخواننا نكمل كرنت دسي أبي ساقوان ساشي ينقوام السلفيين masu bin wato abin tsarin magabata. Idan an ce salaf magabata, as-salafus salih magabata na gari, idan an ce salafi mai bin tafarkin magabata wanda bai yadda tafarkin yan karshe ba, dan karshe anan bid'a ta zo, amma a farko anan sunna take, su ne aka ce alaikum bi sunnati, kuma su ne daidai lokacin da bid'a bata zo ba aka ce fa innahu man ya'ish minkum fa sayara, a lokacin mamaki suke wani sabani za a samu kuma yanzu ne zai kaucewa sunna, amma annabi tunda an sanar da shi za a yi sabani yace fa innahu man ya'ish minkum fa sayara, wanda duk Allah ya ba rayuwa mai tsawo zai ga sabani mai yawa.
dan haka sai ba su maganin sabani shine me fa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidina wa iyyakum muhdathatil umuri fa inna kullu muhdathatin sai aka ba su magani tun kafin abin ya faru ka ganin gurin ba albani ba zaka taba jin yace dalibi na wane ba almajiri na wane kawai sai yace wa tadrisuhu ala ba'd ikhwanina wadansu yan uwa wadansu yan uwan mu daga cikin daliban su akwai wani Ali Hassan Abdul Hamid saurayi ne albani ya haife shi amma bai jika da shi ba na gan shi a Madina mun sadu wata rana saurayi ne shekaru 30 ɗan kadan yana nan da littafai sama da 10 shi ma ilimin hadisi ya konkwada a wurin Sheikh Nasiruddin Albani matashi yana cikin gajiyarsa amma zaka ji albani na cewa wata rana da waye ya masa raddi yace to yanzu mu mun riga mun manyanta ba ni ma da lokacin da zan ce in ba irin wannan ansa sai dai mu hada shi da irin abokanan mu su Ali Hassan wallahi ya haife shi amma bai jika da shi ba alal akal kace ya haife shi amma jika da shi ma ba mamaki yayi to kola mun tijar sa'idu ina lura da abubu yace yayin da na kammala karantar da wannan littafi a bisa ga ƴan uwan mu as-salafiyina wadhalika منذ 40 سنين sama da shekaru 4 da suka wuce tabayyana lana jami'an malin salati min al-manzilati wal makana ya bayyana gare mu a sarari irin abin da sallah take da shi na matsayi min al-manzilati na matsayi wal makana da dai matsayi da al-manzila da al-makana duk ɗaya ne fil islami cikin musulunci wa maliman aqamaha wa ahsana ada'aha min al-ajri sannan ya bayyana gare mu irin abin da yake tabbata ga wanda ya tsayar da sallah wa ahsana ada'aha ya kyautata sauke nauyin bayar da ita min al-ajri irin abin da zai tabbata gare shi na lada wal fadli da falala wal ikrami da karamci wa anna zalika yakhtalifu ziyadatan wa naqsan binisbati qurbiha aw bu'diha min salati an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan falalan da karamci da zai tabbata ga wanda ya tsayar da sallah yakhtalifu yana shan bamban ziyadatan wa nuqsan ko dai falala da karamcin su karu ko kuma su ragu me zai haifar da raguwar ko karuwa binisbati qurbiha dangane da kusancin ita sallah din aw bu'diha ko ne santarta min salatin nabi sallallahu alaihi wasallam da sallar annabi in sallah ta fi kusa da sallar annabi falalarta da ladanta sai ya karu in ta yi nesa da sallar annabi sai falalan da ladan ya ragu har a je yana raguwa sallar tana kara nisa da sallar annabi har a zo ba lada tana kara kusanta har a samu cikakken lada kama ashara ila zalika bi qawlihi kamar yadda annabin yayi ishara ga hakan a cikin maganarsa da yace innal abda la yusalli salata yato da dama bawa zai iya sallatan sallah ma yuktabu lahu minha illa ushruha ba abinda za a rubuta masa sai ushirinta kashi 1/10 kai kai tukakkiyar sallah sai a baka lada kashi 1/10 tusuha ko kashi 1/9 a kasa ta tara a bada daya subunuha ko kashi 1/8 subuha bakwai cikin kashi 1/7 sudusuha 1/6 kumsuha 1/5 rubuha 1/4 sulusuha 1/3 nisfuha ko rabin lada wannan gurgudan kusantar ta ko ne santar ta gurgudan yadda wannan ladan zai bambanta kaga wani zai iya zuwa kenan a bashi lada bisa goma cikakkiyar lada 10 wani zuwa bashi 1/10 wani 1/9 wani kaza har a ragu haka wani a bashi rabi wannan gurgudan yadda mutum yayi sallar kamar yadda annabi ya ce ko kuma yana sance ta gurgudan yadda za a fara bambancin sakamako wannan hadisi yana nan hadisi ne ingantacce rawahu ibn al-mubarak fi az-zuhd abdullah ibn al-mubarak ya rawaito shi a cikin littafin zuhd abu daud wannan sa'ibi sanadin jayyid an gane ko walizalika fa inni nabbahatu al-ikhwana ila annahu la yumkinuna ada'uha haqq al-ada albani ce dan haka na fadakar da yan uwa cewa baya yiwa mu iya bayar da sallah hakikanin bayar da ita a tsarin da ya kamata aw qariban minhu ko kusa da hakikanin bayar da ita din illa iza alimna sifata salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mufassalatan sai fa in mun san sallar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma fiha min wajibatin mun gane abin da ke cikin sallan annabi na wajibai wa adab da ladubbai wa hay'at da kamannin sallar wa adiyatin wa azkar da addu'o'i da zikirai thumma harisna ala tatbiqi zalika sannan yanzu harasna mun kwadaitu ala tatbiqi zalika bisa ga aiwatar da hakan amaliyan a aikace mu san abin a ilmance mu aikata abin a aikace fahina idan narju an takuna salatuna tanhana anil fahsha'i wal munkar. A irin wannan lokacin ne za mu yi tsammani mu yi fatan sallan mu ta hana mu alfasha ta hana mu munkari, wa an yuktaba lana ma warada fiha min as-sawabi wal ajr. A lokacin za mu yi fatan a rubuta mana ma warada fiha, irin duk abin da ya gangaro fiha cikin lamarin sallah din, min al-ajri na lada, min as-sawabi na sakamako, wal ajri da lada. Walamma kana ma'rifatu zalika ala at-tafsil, yayin da ya kasance gane hakan ala rabbi fillah ya ta'azzaru ala aktsarin nas, abu ne da zai wahala bisa ga mafiya yawan mutane, hatta ala kasirin min al-ulama, har ma da yawa daga cikin malamai ba za su iya baka sallar annabi fillah ba, dan za su dauko maka ne daga cikin fiqhun malikiyya ko na shafi'iyya ko na hanbaliyya ko na hanafiyya. To a nan gurin ko sa iya samun wani abin da aka gina bisa ga hadisi da'ifi, kaga ba annabi yayi shi ba, sa iya samun abin da aka gina a hadisi mawdu'i, sa iya samun abin da qiyasi ne ko ijtihadi, a nan gurin ya zama na annabi kenan. To yin sallar annabi fillah fillah abu ne da zai wahala akan mafiya yawan mutane, har ma da yawa daga cikin malamai. Yayin da abin ya zama haka, saboda me ya zama hakan, li taqayyudihim bi madhhabin muayyan, saboda sun kayyade kansu, sun dabaibaye kansu da wani madhhabi daya. Wa qad alima kullu mustaqilin bi khidmati sunnati al-mutahhara, dukkan wanda yake shagalta yake shagaltu da yawa sunnar annabi hidima, jam'an wa tafaqquhan, wajen tara ta da fahimtar abin da ke cikin ta, ya san cewa anna fi kulli madhhabin min al-madhahib sunanan, kowane madhhabi cikin madhhabobin nan sai ka samu akwai wadansu sunnoni, la tujad fil madhahib al-ukhra, wanda babu a sauran wani madhhabin, wa fiha jami'iha, kuma in ka tattara madhabobin gaba daya za ka samu a cikin su akwai ma la yasihu nisbatuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, irin abin da bai inganta ba a jingina annabi shi, min al-aqwali, na maganganu, wal af'ali, da ayyuka, wa aktsaru ma yujadu zalika fi kutubil mutaakhirina, kuma yaso da dama akan samu hakan a littafin mawallafa na karshe, idan sun ce mawallafan karshe kusan tun daga karni na 5 ko na 6 zuwa abin da yazo har yanzu, duk ana kiransu mutaakhiruna. Wa kathiran ma narahum yajzimuna bi azwi zalika ila annabi sallallahu alaihi wasallam, yaso da dama sai muga kawai sun yanke magana, sun jingina ta kawai su ce annabi ya ce, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, qala sayyidina rasulullahi, kuma hadisi ne dhaifi. ولذلك وضع علماء الحديث جزاهم الله خيرا على بعض ما اشتهر منها كتب التخريجات. تو ده هكا معلمان حديثي الله ساكا مثل الخير سيسكا زابير من اللي تتفن فكه سيسكا مثل كتب التخريجات. ابن دا اكي نبي التخريج شين ادن معلمان فكه يازو ياتي غا حكونتي كذا النبي ياتي كذا باتار دا يفتح حديث بخاري يارو يتوسو كو كذا روتوسو با sai malamin hadisi zai ce to wannan hadisin da ya faɗa yana cikin Bukhari babi na kaza, Muslim babi na kaza, Tirmidhi, Abu Dawud babi na kaza, ko cikin Musnad, ko cikin Mujam, ko cikin kaza, kuma hadisi ne sahihi ko hadisi ne dhaifi. To sai duk suka yi wa waɗansu daga cikin littafan fiqhu hidima a irin wannan tsarin, kun gane ai? To wannan suna ake kira me, kutubut takharijat. Wannan za ka sa kanka yayi, idan ka dauki Ihya Ulumuddin na Imam Al-Ghazali, ka dauki takhrij din da aka yi masa wanda muka kammala maganar sa dazu na Zainuddin Al-Iraqi, za ka fahimci haka. Shi kawai Ghazali sai yazo da littafi ce yazo hadisi ce qala rasulullahi, kuma sai ka samu hadisi ne mawdu'i ƙarya aka wa annabi, amma yace kawai annabi yace ya kyale ka cikin dimuwa. Allati tubayyinu hala kulli hadisin, su kutubut takhrijat sune suke bayyana halin kowane hadisi, mimma warada fiha min sihhatin aw da'fin aw wada'in, na dukkan abin da ya zo cikinsu a ciki na hadisi ingantacce ko da'ifi ko kuma mawdu'i. Ka kitabil inayatu bi ma'rifati ahadithil hidaya, akwai littafi da wannan sunan al-inaya bi ma'rifati ahadithil hidaya, wa turuqul wasa'il fi takhrij ahadith khulasati ad-dala'il, akwai littafi da wannan sunan, dukkaninsu kilahu mali Sheikh Abdul Qadir ibn Muhammad al-Qurashi al-Hanafi, wannan suna cikin kutubut takhrija. Wa nasbu ar-raya li ahadithil hidaya, kamar littafin nasabur raya li ahadith al-hidaya lil hafiz az-zaylai, na imam al-hafiz az-zaylai, wannan ma dan hanafiya ne. Wa mukhtasaruhu, da ikhtisarin sa da aka yi nawa, lil hafiz ibn hajar al-asqalani. Wa talkhis al-habir fi takhrij ahadith ar-rafi'i al-kabir, wannan kuma nawa ne lahu na ibn hajar aidan kuma dai. Wa ghairi hada, wannan su mimma yatul kalamu bi iradiha, daga cikin irin littafan da in muka ce zamu kawo su sai magana ta yi tsawo wajen koro maka su. Yanzu irin wannan hadisan wannan littafin sai ka samu malami ya tuka duniya da wa'azi da fadakarwa ba ko ɗaya a cikin ɗakin sa na irin wannan, to da me zaka tace hadisin da zaka faɗa? Dan kusan in an ce hadisi ko da'ifi ga wanda suka riga mu, ga littafin da suka bi wannan littafin fiqhun suka yi musu hidima sahihi su ce sahihi, da'ifi su ce da'ifi, kuma su faɗi hujja irin su ake karantawa sai a zo a ce da'ifi ne. Ba wai kawai mutum ne zai sha ruwa ya koshi ya sha ruwan sanyi ko ya sha zoɓaro da ya zo ce hadisi kaza da'ifi, haka kawai da maulanka ba haka ake ba. Wannan littattafan ake bi a hana ido bacci, kuma suna nan ka saya. أقول لما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس تند هكذا زي وهلا قم في أيوم متاني ألفت لهم هذا الكتاب سين ولف مسوانا للتافي سننسلى دلا دلا زي وهلا قدوك متاني تند كودك كرم تفكهم مالكية كون شافئية كون فكهم دبان واند داما زها قابن داك جنا قن هديثي ضئيسي كوكن اجتهادي واند باما هديثي قاكم هديثي يا إن قنت دكيشير أبن داك تبتر تكاقا أتي كتاتو دكن كذي مكا وهلا. To tunda haka ne sai na wallafa wannan littafi li ya ta'allamu kayfiyata salatin nabi, dan mutane su kwaikwayi irin tsarin yadda annabi ya salla. Fa ya hatadu bi hadihi, su shiri da shiriyarsa. Radiyan min al-maula subhanahu wa ta'ala ma wa adana bihi ala lisanin nabihi sallallahu alaihi wasallam, ina mai fatan in dace a wurin Allah irin abinda Allah din yi mana alkawari ta harshen annabi, da yake me, da yake man da ilahudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, wanda da yake laye mutane zuwa ga shari'a abinda zai kasance gare shi na lada shine kwatankwacin ladaddakin waɗanda suka bi shi. La yanqusu zalika min ujurihim shay'a, hakan kuma ba zai sa a rage musu ladan su ba, a ba su nasu shi kuma a ba shi adadin nasu da aka ba su. Al-hadith, wannan hadisi rawahu Muslim wa ghayruhu. To wannan shine karshen wannan ƙar muqaddima, ko da yake bai je karshen ta ba, zai zo sababu ta alifin kitab, me yasa ya wallafa littafin zai magana akai, amma sai mu tsaya anan ya zanto shine dugon dan baɗin mu, sai mako na gaba in Allah ya kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.